gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a farka da warhaka, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya. A can kuma su na kasar Ghana kuma. Za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna.
Sauraro kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma 15 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu kammala tattaunawa akan maudu'in da muka fara a satin da ya gabata game da gasa. A yau za mu maida hankali ne akan illolin gasa a cikin al'umma. To ko me dalibai za su ce?
Dan zan iya bada misali a kwanan baya an samu irin wannan matsalolin na gasa da shauransu. Wani ya dauko mota a nan titin Hotoro suka zo suna ta irin wannan gasan wanda ita motar sa bata iya ayyin abin da motar dan uwansa za ta yi. Daga karshe har aka samu hadari na mota har aka yi asarar rayuka.
Za ku ji hirar da muka yi da wasu dalibai akan gasa. Bayan haka za ku ji abin da sauran jama'a ke cewa game da gasa a matakai daban-daban.
Idan ka je ma'aikata zaka je local government ko ma'aikatar gwamnatin tarayya ko ma'aikatar gwamnatin jiha ko ta kananan hukumomi zaka je ka ga yadda ake gasa wajen sayan mota, ake gasa wajen iba yaya a tafi Dubai, ake gasa wajen dauka da a tura London ko Switzerland. Harka ditta koma harkar gasa.
Idan ba ku manta ba a satin da ya gabata a zauren tattaunawar mu sun ambaci cewa wai a Kano akan samu masu gasa sosai. Shi yasa muka ce bari mu leka tumbin giwa wato Kano mu ji kuma yadda suke kallon wannan lamarin a can.
Sai ku biyo mu don jin duk wadannan a cikin shirin yau da gobe. Farko za mu fara da jin abin da dalibai za su ce game da batun gasa. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya zaga makarantun jihar Kano.
Sunana Abdullahi Muhammad Salih. Alhamdulillahi bayanin da zan yi akan irin wannan abubuwa sai dai in ja hankalin yan uwana matasa da su kaurecewa irin wayannan abubuwan ba dan komai ba dalili shine saka kanka a cikin irin wannan hali zai iya jazo maka matsalolin da wanda ba za ka iya tunkarar su ba ko kuma wanda suka fi karfin ka suka fi karfin iyayenka. Dan zan iya bada misali a kwanan baya an samu irin wannan matsalolin na gasa da shauransu. Wani ya dauko mota a nan titin Hotoro suka zo suna ta irin wannan gasan wanda ita motar sa bata iya ayyin abin da motar dan uwansa za ta yi. Daga karshe har aka samu hadari na mota
wanda
tsere suke yi na mota. Daga karshe kuma aka zo aka samu hadari har aka yi asarar rayuka wajen kimanin mutane uku wanda daga baya ma biyun suka mutu bayan wayannan biyun sun mutu take yanki. To ina kira ga mutane cewa su saurari su bi rayuwa a hankali ba dan kuma ba kowa da aka halice shi akwai zanan kaddarar sa Allahul Mahfuz. Idan ya jira lokaci duk abin da yake bukata a rayuwa zai amfana da shi a nan duniya ko a lahira.
Amma wasu suna ganin fa kamar ta wannan sigarin gasan ne fa su ma za su samu dama su miƙe.
To gaskiya babu ana iya da kyau ka jarraba abu amma duk abin da ka san cewa zaka shige shi wanda ka san karfinka ko kuma in ce baka da halin ikon yi musamman abubuwa da ake na kawata tayi ko aboki na in ce ni ma dan tsunduma riga ce za ka ga wani ya sa ka ce lallai kai ma sai ka saka kuma alhalin Allah bai wadata ka da abin da zaka mallaki wannan abun ba ka ce lallai sai ka yi to sai jefa mutum ga halaka wani sace dan hali da dai wasu abubuwa waɗanda suke sai na matsa kai na cewa sai ya amfana da ƙarshe kuma ya fada cikin kogin da na sani.
Ya dalibai ma akan samu irin waɗannan
kwarai da aniya za ga cewa mutum yana karatu ya ga wani dan uwansa ya saka riga ko kuma ya mallaki mota ko ababur ko abin hawa ko wata jaka mai kyau yace lalle sai ya mallaka
har jaka ma
kwarai da aniya za ga takalmi ne da sauransu kana zuwa zai tambaye ka wani aina ka sai wannan abin ko kuma abu makamancin haka daga karshe kuma ba shi da hali ya je shiga abin da ba shi ne ba ya mallake shi ta hanyar da bai dace ba yazo babu wannan abin da ya mallaka ya sannan karatun da yake yi ya zo ya rasa shi ko wani abu makamancin haka
sunana Comrade Aliyu mai kasuwa Rano shugaban kungiyar albai ta kasa yan asalin jihar Kano al'ada ce wadda take ba mai kyau ba mai muni kuma ko fadan wasu malaman ma suna ganin wani abin haramu ne ko a cikin addini yana da alaka da sassa ko dangi na hasada wani yayi abu kace kai ma sai kai wata ila kuma baka da karfin da zaka iya mallaka wannan abin ko ka samu wannan abin da sauransu amma abin da mutane suke mantawa shine da rabo da ajali ba a sabani kuma shi komai ka gani lokaci ne misali kamar mata zaga yakan jefa su ga fadawar rayuwar su ga halaka wajen aikata laifukan da basu kamata ba da fanni daban-daban dan kawai suka sun samu kudin da wata kawata ta sa wata wani leshi ita ma sai ta sa wata kawata ta rike wata waya ita ma sai ta rike wata kila kuma ta wannan ne take wannan shigar wata kila mijinta ne yake mata wata kila mahaifinta ne mai hali wata kila mahaifiyarta ce wata kila a gidansu ne masu halin da su wannan abun ba wani sabon abu bane a gurin su
sai wai in kuka tsinci kuna lura da irin waɗannan abubuwan suna faruwa a tsakanin dalibai idan haka ne ku wacce rawa kuke takawa wajen jan hankalin su game da haɓarin irin waɗannan ɗabi'u
a sosai kuwa na farko ma kafin ta kai ga wannan gabar a level na kungiya mu mukan taka rawar wajen abin da ake kira orientation wajen wayar da kan su ɗaliban su fahimci ma meye rayuwa ya rayuwa ke kuma kowa ya fahimci meye matsayinsa a rayuwa yadda hatta halitta ta fara can abinan ya tsin hannunmu kaɗai aya ce tunda Allah bai halice su kai ɗaya ba kai ma Allah ba zai halice ku kai irin wani ba dole za ka kafo wani wani ya fi ka kuma haka rayuwa take so wannan mukan yi amfani da wannan damar ma wajen wayar da kan ɗalibai kan cewa su tsaya a mahallinsu kuma su san ma da abokai da wani irin ƙawaye za su yi mu'amala.
To wai kuna bibiya misali idan kuka yi taron lakca irin wannan ta wayarwa misali a makarantu daban-daban kuna bibiya akwai wani tsari da kuke na bibiyar yadda ɗabi'un ɗaliban nan suke musamman ta wannan fuska abin da ya shafi gasa ɗin tunda tana da haɗari sosai ga makoma ɗalibi.
To misali yanzu kamar inda ka zo ka same ni a cikin makarantar nan ina shugabantar ɗalibai kuma makaranta ta bace nan amma ka same ni kicin cikin ɗalibai muna tattauna al'amuran na rayuwa da su a ta wannan bangaren muka iya fahimtar
matsala a wannan makarantar
nake bane so amma saboda haƙƙi ne akan mu muga cewar mun taimaka wajen ingantuwar rayuwar ɗalibi wacce nake cikin karatu duk makarantun da muke da su zaka akwai office zake bada shawarwari abin da kira guidance and counseling
so
da jagoranci bada shawarwari very good so daga mukan yi liyazin da su muna duk makarantun da muke da su a jihar Kano muna da kyakkyawar alaka da makarantun da kuma wannan office din wajen bada gudunmawa ta hanyar idan muka binci akwai ɗalibin da yake zo da nagartarsa kuma yayi cikar da mu ga yan abokai wanda baka rasa su duk inda al'umma suke kuma nagartar su zaka zama akwai bargurba a ciki
wai kafin na zo maka da wannan magana ta mummunar gasa ku a matakin shugabancin kungiya tunda ka ce kuna lekawa ku loko na makarantun da suke karkashin ku kun gano da wannan matsalar misali kuma baya ga wannan lecture din me kuke yi
to ai kafin ma mu gano wannan matsala ai sanan ya ce a cikin umma ba wai a cikin makarantu kadai ba amma nan tunda misali rukuni ne na taruwar matasa kuma dalibai maza da mata
masu buri
a zakata zaga wani zai ga wani kwalle kawai wani zai gani ya sha'awa shi ma bare irinta ko da bai da karfin yin da sauransu wani kuma a yana da karfin yin da bai yi ba amma ya ga wani ya yi shi ma bare ya koya ya yi wani abu da sauransu ne ya samu irin kamar salo na rayuwa na zamani da sauransu amma wannan irin abubuwa na buri ko wannan wani ya abu ne ma sai na yi a cikin gunda muke rayuwa ma a cikin unguwanni mu'amala zaga duka akwai matasa kuma wannan ya fi ga matasa musamman mata da hasu ma mazan da sauransu so wannan abin kamar da ka faɗa bayan wayar da kai kamar da ka faɗa akwai mutumin da ba za ka iya canza mu'amalarsa ko halayensa ba ko kuma ma ka ba shi shawara ba har sai ka shiga jikinsa to wannan abin kamar da na ga maka mu shi isa daga ba na kallon shekaruna ko matsayina ina shiga cikin ɗalibai ƙannena da sau'o'ina mai mu'amala don na fahimci ma ya rayuwar su take me halin da suke ciki wace irin rawa za mu taka cikin matsaloli guda 100,000 idan ka iya magance matsaloli guda 3 ko guda 5 ka rage wa al'umma wannan matsala da sauransu kuma da yawa in mun kaga fahimci akwai matsala wuri kaza mukan je mu bada report a wannan hukuma na makarantu na jagoranci da bada shawarwari mu ga musu to akwai yara kaza makamantan kaza wuri kaza mun fahimci akwai matsala kaza zaga da dan nan take su hukumar makaranta ko wannan office din yake da wannan alakin za su bibiyo na abin har su zaman to sun janyo su sun ji meye matsala sun ba shawarwarin da ya kamata abin da sauransu to amma wannan ni a ƙarshe na su ne kira ga su ɗalibanmu musamman da sauran matasa maza da mata. Kowane ɗan adam da gani a rayuwa Allah ya rubuta iya rabansa da arzikinsa da shi izo duniya, kuma ba zai koma ga Allah ba sai ya cinye wannan rabansa da arzikinsa. So duk inda kai hakuri, inda Allah ya zayyana ka cikin waɗanda za su ji daɗin rayuwa ta duniya, su ji daɗin rayuwa ta lahira, Allah zai kawo maka wani abu in kai hakuri. In kuma Allah ya kaddara maka ibada ka zaka yi ta duniya ka ji sharadin ka lahira, shi ma Allah ya kaddara maka. Shi kuma Allah ba sabon aiki, kuma ba a canzawa Allah al'amarinsa. Saboda haka matasan mu maza da mata, mu daina gaggawa a cikin rayuwa. Na ga wani yayi riga ni ma sai na yi, na ga wani yayi mota ni ma sai na yi, na ga wance ta rike waya ni ma sai na rike, na ga wance ta sa a tamfa college 50,000 ni ma sai na sa, na ga wance an dauke ta a mota ni ma sai an dauke ni, na ga wance farati ni ma sai na kuma fara da makamantan irin abun
ni.
Hadda kala.
Sunana Maryam Aliyu Adam.
Na san ko a ƙauyen kikin san akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta mummunar gasa, ba su da gashin wance su ce su sun yi kitsanta. Akan samu a cikin ku?
Sosai da yawa ma ana samu. Saboda yanzu ki ce kina wannan tana da wani abu, ki ce ki ma sai kin yi, ai hakan ba daidai ba ne ba, kowa da yanda Allah ya yi shi. Yanzu idan kika ga wannan da waya ta yi a gidansa aka sai mata, ke kuma zaki tunanin ko saurayi ya sai mata, ke ma sai kice lalle lalle sai kin samu. Kaga irin wannan ya sa wasu sun fada wata harka da yawa da ba daidai ba. Sanan abin da aka baka kai hakuri da shi, ko a gidanku in ba a baka ba ma kai hakuri.
A ta fuskar karatu akwai waɗanda kika ganin masu irin wannan ɗabi'ar ya haifar musu da matsala, ba sa iya mai da hankali su yi karatu musai?
Eh, sosai ma. Saboda yawanci ka sa ranka a gaba sai ka samu abu, ka samu kawaye waɗanda ba na arziki ba sun dora ka lalle sai ka samu. Ta ga yawanci ana tafiya yawo, ba za su tsaya su karatu ba, sun zo makaranta sun tafi wani guri. To saboda haka an kori wasu da yawa, wasu ma iyayensu ba sa sani, amma haka suke ci gaba da zuwa makarantar. Hakan dai su ta wannan kuma wanda kaga daga ƙarshe gari su zai waya.
Sunana Shima'u Kabir daga makarantar Polytechnic. To ni dai abin da zan ce shine gaskiya irin wannan ɗabi'a ba ta da kyau, kuma irin wannan tana dora mutum ya hau hanyar da ba shi da kyau. Ka san matsayi matsayi ne, wani inda Allah ya ajiye shi ba nan Allah ya ajiye wani ba. To ina gaskiya ba masu irin wannan abin shawara, saboda kowa ya tsaya a mazaunin da Allah ya ajiye shi. Kar ka ce ko ki ce dole abin da kawai ki ce ko wani kika ga amai a gidansu ke ma sai kin yi irin sa. Irin wannan yana jefa mutane gaskiya a cikin mummunan hali.
Kin taba ganin mace ɗaya ko biyu da watakila take da wannan abun, kuma da halin da ta kasance a ƙarshe?
Eh, gaskiya na taba gani. Akwai wata da muka zauna tare da ita, ƙawata ce ma irin haka. To akwai again ita ma wata ƙawata ce, ita gaskiya suna da hali haka gidansu. To ana sai mata irin abubuwan burkewa, waya, kaya, abubuwan da ya kayata wani duniya. To ita ma sai ta ce ita komai wacce in ta yi, sai ta ce ita ma sai ta yi. To ta dinga bin irin mutanen banza haka, samari suna bata kuɗi, suna mata abubuwa. Daga ƙarshe dai gaskiya yanzu ma haka bata gidansu, iyayenta sun kore ta gaskiya saboda ta samu matsala. Daga ƙarshe ma dai har ciki ta yi gaskiya.
Ba makarantar ta tafi ta kuma shiga gari?
Eh, daga ƙarshe karatun nata ma lalacewa ya yi, don korar ta aka yi daga makaranta gaskiya. Korar ta aka yi daga makaranta ba ta shiga aji, sai dai ta dinga bin samari maza kawai saboda ta tara kuɗi ta sai abin duniya.
To me kiran ki ga irin masu irin halaye nata?
To ni dai gaskiya ina ba su shawara dan Allah dan Annabi, kowa ya tsauna a mazaunin da Allah ya ajiye shi.
Sunana Hafsat Habib Abubakar. To idan dai na fuskanci tambayar ka, baka da gashin wance ka ce za ka yi kitsan wance, to gaskiya dai ina yi wa 'yan uwana mata, musamman 'yan mata, nasiya. Saboda in kika ce dole sai wance ta daura a tamfa ka za ke ma sai kin daura, to hakan fa zai iya ja miki cewa ki zo daga ƙarshe ai ba wan ba kana garin neman gira a rasa ido irin gurungun. Hakan yana jawo 'yan mata kaga wasu sun lalace, wasu sun shiga wani hali kala kala. To amma idan Allah ya baki ki gode masa, in bai baki ba ki roƙa ya baki kuma daidai gwargwado. Saboda idan kika ce zaki gasa, gasa ma ai wani tashin hankali ce.
Ki amma misali malama Hassan kin taba ganin wacce sai gasa kuma ba ta kai labari ba?
Eh, gaskiya. To da yawa mana zaka gansu suna da gasa, kuma da ƙarshe abin ya zo ya haɗe musu. To ina wa 'yan uwana mata jan
a ƙawayenki ko a ƙawayen 'yan uwanki mata ko a 'yan ungoku ko a 'yan makaranta, ko kin taɓa ganin mace ɗaya ko biyu da ce irin wannan gasar kuma ta samu kanta a matsala?
Eh, gaskiya. Ai, ko ba ma a ce ma abin duniya ba, ko a yanayin waɗanda za ka kula, ke ba ki kai waɗanda girman da za ki kula waɗannan mutane ba, sai ki ce ai ke kin kula saboda ai ƙawarki tana kula irin waɗannan.
Wai samari haka?
Yawwa,
samari ma aka yi gasa?
Ana yi mana sosai. Wallahi ana yi. kaga mace ta sa girman kai ai wannan ai mashin ne da shi bazan kula shi ba sai mai mota kuma alhali yawanci wanda kuyi arziki ma da mutun ka akan a ce akan sauka samu saboda akwai namiji masu irin haka namiji yana da wani abu shi idan ka samu yana da shi musamman wanda za a iya tata ka haye ka gane
ko taka haye
su eh mana waɗanda kamar suna da arzikin irin akwai wanda zaka da an ce basu gaji arziki ba wa ana nufin basu gaji daga wurin iyaye ba basu san darajar mutane ba to keke samu mutun ki dinga kula mutun saboda irin wannan abu nasa kuma da ƙarshe ya zo ya miki gori iyaka ƙarshe ma cin mutunci ya biyo baya yawwa ina yau ɗan
uwa
a gaskiya ana samu ai gaba ɗaya yanzu rayuwa ce ta zama ma kamar a haka gasa ce kawai rayuwar nan amma dai mutum ya tsaya ya duba ya ga abin da zai fi masa alkhairi duniya da lahirarsa ta yi saboda garin gasan nan ka ɓata duniya ka ka ɓata lahirar ka musamman mu ƴan mata
kin dai ji yawancin abin da daliban nan suke cewa shine jama'a kowa ya tsaya a matsayin sa
kwarai
to har yanzu dai akan wannan batun Muhammad Ibrahim Kwari ya ji ta bakin sauran jama'a su kuma ga abin da suke cewa
Anas Abdala akwai wani al'amari da yanzu yake faruwa zaka ga mugunyar gasa ko mummunar gasa cewa to sai ƙara yawa take a tsakanin wannan al'umma tamu da an fi ganin ta a tsakanin matasa ko ƴan mata ko kuma matan aure haka dai sama-sama yawanci dai tafi yawa a tsakanin mata wai a yadda kuke kula da namara yaya ta ina wannan abin ya ƙara kamari ne har aka fahimci cewa yayi tsanani yana neman ya jefa al'umma cikin wani kadami
to na farko dai idan ka dauki al'ummarmu nan al'ummarmu ta Najeriya musamman kasar Hausa shekara 40 da ta wuce babu irin wannan gasar kai bayan nan ma shekara 30 da ta wuce babu irin wannan gasar zaka ga kowa yana rayuwa daidai da irin abin da yake hannunsa daga lokacin da gasar nan ta zafi ta burin kasa shine daga zuwan siyasa daga 1999 zuwa yanzu domin ƴan siyasa sun shigo ma'aikatan gwamnati sun shigo civil servants sun shigo shine idan ka je ma'aikata zaka je local government ko ma'aikatan gwamnatin tarayya ko ma'aikatan gwamnatin jiha ko ta kananan hukumomi zaka je kage yadda ake gasa wajen siyan mota ake gasa wajen iba ƴaƴa a tafi Dubai ake gasa wajen dauka da a tura London ko Switzerland harka ditta koma harkar gasa ita kuma wannan mummunar gasar abin da take janyowa shine na farko za ta lalata tattalin arzikin kasa za ta lalata tarbiyyar al'umma za ta lalata dukkanin wani abu da ka sani wanda al'umma suka dasa kansu don ci gaban kansu da na ƴaƴansu da na jikokinsu
kamar bayanin da kake gasar kenan mata takaita ga matasa ko kuma mata da ake gani ba ko ƴan mata
duk inda ka sani gun sarakuna yanzu zaka ga gasa ake malima gasa suke yi ƴan boko gasa suke yi hatta da bangaren alƙalai gasa suke yi a wajen rige-rigen ya za a yi a ce ni ne yanke hukuncin gwamna kaza da dan takara kaza domin gunya gabu-gabu a tura ni dan haka magana ita ce daga zuwan wannan siyasar shine gasa ta zo ta abaka ta hau kan kowa da kowa bangaren ƴan boko bangaren ƴan siyasa bangaren malamai bangaren saraki bangaren kai hatta da mai turi zaka ga yana yin gasa mai saida rake da mai saida ruwa a kasar mu yanzu gasa yake domin zai ga waya a hannun wani yana saida ruwa a jarka ya ga waya a hannun dan uwansa ta 5000 ya kamata shi ya rike ta 2000 ko ta 1000 gasa zai ije duk isan yadda zai yi ya hada kudin mutane ya je so ta 10,000 ai a cikin su ba mai waisa dan haka zuwan siyasan nan shine da lalata harkan nan ta gasa kowa kuma gasan mummuna akwai gasa saffa-saffa to wannan gasa ce mummuna wacce ta kai matsayin da in an baka damar rike harkar gwamnati kana gasar ka kai matar ka London a ibi yara a tafi Saudiya a tafi ina ne wani aina ga yaje ni ma burin ibi yana da kan aka baka damar gwamnati duk yadda za a yi sai kai sata ka ibi kudin mutane ka ci haram ka je ka tafi ka kai ƴaƴanka kasashen da bai kamata a ce ka kai su ba ya kamata ka kai ɗanka makaranta iya zariya ya kamata ka kai shi ka ce kai sai ka kai shi Egypt kuma kai ma'aikacin gwamnati ne, dan haka albashinka naira 150 ne ko 300, dan haka duk yadda za a yi a wannan wata, in kana director ko kana pamsat ko kana HOD ko kana wani ma'aikata kana kula wani ma'aikata a wannan, sai ka san yadda za a yi kai wasu dabaru, kaje ka fitar da kudin mutane na zalunci na sata domin ka je ka biya bukatar ƴaƴanka. To wannan shine illar gasar da muka dinci kanmu a ciki.
Amma za a iya cewa kenan kaman a bangaren ƴan kasuwa tana da dan dama-dama
a nan ma tafiyawa, ita gasar ƴan kasuwa ma a nan tafiyawa, shi yasa duk yawanci kaga duk sun kakkari. Yanzu idan ka je kasuwanni zaka ga duk sai dai mutum ya sako ma babban riga, ya sako ma mota, ina tunanin ma ina zai je, saboda gasar da yake yi ya biya unguwa kaza, ai ya ga gidan makocinsa ya tada hawa uku na bene ko hawa biyu, yayi kaza yayi kaza, shi ma sai ya je karbo bashin kayan mutane na miliyan 100 kaza, shi ma yace sai yayi irin wannan. Dan haka ina duba sai ya je sai gida inda bai kamata isa ba, ga inda ya kamata izauna, gida na miliyan 2, ya ji ya dauko gida na miliyan 50. Dan haka in ka je kasuwannin mu zaka ga saboda wannan musifar gasar duk yawancin mutanen sun kakkare ba kudi a hannunsu, dan abu kadan in suka taba sai kaga ana wayo, duk sun bi sun kakkare, maimakon da zaka je irin kasuwannin mu nan na kurmi kaga mutum tsoho da rigunansa guda uku, amma zaka same shi tsakanin gidaje da mu da kadarori yana da kudi sama da miliyan nawa. Amma idan yanzu ka zo zaka samu mutum ya zuba shadda yayi komai, amma in ka zo mada harkar naira miliyan 2 babu kudin a kasa, saboda ya je yayi gasa, ya je ya zauna, ya hau motar da ba ita ya kamata ya hau ba, ya sa rigar da ba ita ya kamata isa ba. Duk wannan yana daga cikin wannan mummunar gasar abin da ta janyo mana a wannan al'ummatan mu.
Me mafita?
To na farko dai mu fita duk abin da mutum zai yi, ya tsaya rayuwa da daidai abin da yake hannunsa. Kada kaga wani ya je yayi wani abu wanda kai matsayinka bai kai ba, ka ce sai kai kadin dambu ya kamata ka ci, ya kamata ka tsaya ka ci dambu, koda ba mai, kakka ce kai sai ka je kullun ni ayana kaji zan basu, kullun ni ayana sai sun ci abincin supermarket nan, kana zuba musu kansa, kai kana ganin kamar burge su kai, wanda kuma wannan illa ita na cikin gasa, ka ci koledodi a biyo ka, ana ranka ya dade ana bude ma bud, ka je ka ci ƴaƴanka kansa nan, kuma zo gale kamata ka basu da dambu, kai kana ganin burga, kai ka fito kana gasa saboda wane yana yi wa ƴaƴansa, a'a ka tsaya iya abin da ya kamata kai, ka je ka so dawa a sarrafa ma ita, a zuba ma yajin daddawa, ka sa naman kayan ka dai ko da kifi ka ci, ka fito lafiya lafiya, amma kar ka je ka dinga rayuwar abin da ba naka ba, kuma ka dinga tunanin cewa zaka zauna lafiya. A ƙarshe mu fita shine kowa yayi rayuwa daidai abin da yake hannunsa.
Gaskiya wato ya kamata a ce kowa ya san matsayinsa. An ce almaru faqihu nafsihi, mutum shine wanda yake masanin kanshi, ba wanda zai bada labarin kanka fiye da kai. Saboda kai ka san cewa ba kada gashin wacce bai kamata kai kitsan wacce ba, ko kuma ke kin san cewa baki da gashin wacce bai kamata ki kitsan wacce ba. Misali, samun ka gaba daya bai fi naira 70 ba, ka ce kai kuma dole ga wani abokinka ko ga wata kawarki ko kuma ga wani dan ofis dinku yana yin wasu abubuwa waɗanda sun wuce naira 1000 kudin ka naira 70, shi kuma sun kai misali naira 100, kace da shi zakai amfani kai kokari, kaga in kace zakai wannan dole karshe kudin ka tunda basu kai ba, sai dai kaje ka kai ma yaro ne akan tun dan uwanka, sai dai kaje ka dauko kudin sa kace zakai amfani da shi, kai sata kenan abinda bai kamata ba, kaga ni. Saboda haka kowa ya san matsayinsa, ka san matsayinka. Allah tabaraka wataala ma da ya halicci mutane bai halicce su daidai ba. Manzanni ma Allah yana cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, manzanni ma Allah tabaraka wataala ya fifita sashen su akan sashi, wannan yafi wannan, wannan yafi wannan, wannan yafi wannan, wannan sune madaukaka a cikin halittar Allah gaba daya. Saboda haka kowa ma a cikin mutane, kowa da gwargwadon yadda arzikinsa Allah tabaraka wataala ya tsara masa, saboda haka ka tsaya a matsayinka, kaka ce zaka ketara ka tafi wato ka kallon wani dan uwanka gashi abin da yake yi. Saboda haka in Allah in an baka amanar dukiyar al'umma ne, kace zaka yi sata dan ki zamo kai irin abin da wanin ka yake yi. Saboda haka kowa ya tsaya a matsayinsa.
Wai a garba kalla irin wannan abu me yake sababawa ne a tsakanin al'umma?
Na farko dai san zuciya, abu na farko kenan. Abu na biyu kuma na farko dai wato san zuciya shine, kana da san zuciyarka mutum ya biye wasan zuciyarsa ya riga aikata irin wayannan abubuwa shine babban abin da yake kawo wannan abubuwa haka. Wanda ka kaga wane yana hawa mota mai tsada, kaga muka ce kai ma sai ka hawo mota mai tsada irin tasa, baka da kuɗin, kaga kaje kai sata, kaga ka danne mutanen da suke a ƙarƙashin ka, ka dauke kuɗin su kace zaka yi amfani da wannan kaga.
Wacce barazana ke hakan ke yi wa zamantakewar al'umma?
Hakan akwai barazanoni da yawa ta fuskar za a samu rashin tsaro a cikin al'umma. Misali za a samu wani baka da abin da zaka iya yi, kaje ka tare mutum ka kwace mai kuɗi, kaga an samu rashin tsaro
dan
ka biya waccan buƙatar. To wannan kenan. Saboda hanyoyin da kuma za a bi, misali a ga an magance irin waɗannan abubuwan, shine kowa ya ji tsoron Allah. Mutum ya ji tsoron Allah, ka tsaya a matsayinka, kakkace wato zaka yi abinda bai shafe ka ba. Ko addini ma an ce rayuka lillahi nafsan illa wus'aha, wanda shine wajibi. Saboda haka abinda yake na addini ma kenan, sai abinda mutum zai iya. Ko zakka an ce sai kana da dama sannan zaka bada, sai kana da halin zakka, aikin haji sai kana da shi. Sallah ita ce wadda wajibi akan ka, zaka zo da ita da azumi, shi ma shine wanda yake wajibi akan ka, abin da ya shafi ibada kenan. To kaga renalin rayuwa ma wanda duk wanda bayan wannan ne.
Sunana Kamal Yakubu Ali. To ra'ayina a game da wannan shine, gabaki daya mutane mun bawa hanya Allah, gabaki daya muna dorawa kanmu abinda Allah subhanahu wataala bai dora mana ba. Kowane dan adam akwai tsarin da Allah ya masa, kowa samun sa daban, kowa rayuwar sa daban. Da lokacin da ka ce sai ka kwaikwayi rayuwar wani, to dole mutum sai ya shiga wahala, wanda hakan shine yake afka, yake sanya mutane su afka wajen aikata munanan ayyuka domin cimma bukatar su. A dan haka ina kira ga ƴan uwana samari da kowa ya tsaya a matsayin sa, wanda shine zai bada zaman lafiya.
Wai malam Kamal, zaka iya bamu wata kila kaga a cikin abokanka ko kuma ƴan uwa yanayi wanne wani abu ya faru na gasa din a tsakanin matasa, watakila har ya haifar da wani abu?
Ba ma abokanai na ba, a matsayin aiki da kake zaka ga cewa lallai akwai competition a tsakanin ma'aikata, wane ya sai kaza, baka san bayan wannan harkar da yake akwai wani hanyoyi da yake samun kuɗi, sai ka ce sai ka kwaikwayi irin rayuwarsa, wanda hakan zai sa ka yi almundahana ko kuma ka take hakkin wani ko kuma ka yi wani abin da bai dace ba domin biyan wannan buƙatar, wanda hakan yakan iya haifar da aikata munanan ayyuka. Yanzu masalam idan ka kalli irin abubuwan da suke faruwa na hanyar kidnapping da waye, duk san zuciya ne, mutum ne wanda wani ma ko sana'a ba shi da ita, to amma sai ka ga yana burin lalle sai yayi wata rayuwa wadda ta ƴaƴan wane da wane ce, wanda su misali iyayensu sun tara musu sun yi makaranta kuma suna aiki, amma kai da baka da aiki ma ka kokarin cewa sai ka mallaki wani abu, to wannan yana bawa samari damar aikata munanan ayyuka domin cimma buƙatar kansu. Wanda
mai samari ya kamata
su tsaya a matsayinsu.
Maryam, kin ji abin da suka tattauna a kai?
Ai, kore na ji abin da suka tattauna a kai daga Kano.
Ai, cikin ɗaliban nan akwai wacce ta faɗi magana ta ce, ka ga kitson baka da gashi, ka ce za ka yi kitson wani.
Wannan haka yake, kuma abin da mutane da yawa ba su sani ba, ko kuma ba su sani ba ne, ba sa dai yin la'akari da shi, shi ne yadda dai suka ce ɗan kowa ya tsaya a matsayin shi.
Maganan nan dai da iyaye suke ya tsun ba ɗaya ba ne.
Ƙwarai da gaske, wannan haka yake.
Kafa dubu dubu sun fi ka, in ji masu iya magana.
Sosai.
To, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wacce ji taimaka mana ta ba da umarni, Julie Levis Gresham, da engineer mu na yau Mr. Al Santos, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin, Maryam Dauda, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai, ba za su bari ba.